kila miladiya za mu dora kan karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin surul azab wanda yau muna darasi na uku a cikin surul azab din idan yanwa za su iya tunawa mun tsaya ne akan ayar da Allah yake magana ya ayyul ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaikum rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida muna magana akan qissar yaqin ahzab tanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin wadannan mushrikai a karkashin zagorancin su wato Abu Sufyan da kuma Uyayna ibn Hisn ibn Badr sun kai mutum kusan 10,000 sun shiryo sun taho don su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina da shi da sauran musulmi annabi ya samu labari hankali ya tashi cewa yau ga runduna na Larabawa da Quraishawa sun taho za su zo su karar da musulunci da musulmai zalla yace aje a tone garin Madina gabaki daya wanda aka yi tono mai zurfin gaske kuma aka kewaye garin Madina shine Khandaq da shawara ta Salman al-Farisi kuma mutane suka yi ta kokari wajen wannan tono aka yi ta bawa mutane rabawa aka yi ana yanka mita mutum 10 ku je ku tona mita kaza zira'i kaza mutum 10 ku je ku tona mita kaza zira'i kaza haka aka yi tonon nan gaba daya ga mushrikai sun zo labari ya zo sun sauka a kusa da dutsen Uhud har sun yi tafiya sun kai mutum 10,000 nan ga su sun zo dab da Madina har ma sun zo dutsen Uhud wasu daga cikin su sai suka rabu suka tafi wajen Ali Madina can saman Madina kamar yadda Allah ya ce iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum din kenan min fawqikum wa min asfala minkum a wanda suke a Ali al Madina saman Madina da kuma wanda suke can wajen Uhud Allah ya buga misali dangane da yadda suka zo muku sun rabu guda biyu wannan yana nuna abokan gaba kullun idan suka zo za su yaki mutane to ba da jahilci suke zuwa ba suna zuwa ne da ilimi suna zuwa da basira suna zuwa da yadda za su samu labu idan sun yi barnar to za su yi nasara ya rage gare ku musulmi ku ƙara tunani ku ƙara lissafi kuma ku rinka amfani da masu tunanin cikin ku su rinka taimakon ku wajen tsara al'amuran ku musamman al'amarin yaki yana buƙatar ilimi yana buƙatar zurfin basira in ba ka ba za a yi asarar rayuka manzo Allah ba yanda zai a dole shi ma ya fito tare da shi akwai musulmai amma duka yawan su ba su wuce 3,000 ba waɗancan 10,000 musulmi kuma 3,000 yanzu ina 10,000 za ta iya haɗuwa 3,000 ba za ta haɗuwa wannan ta sa sahabbai suka ji cewar lallai waɗannan kafirai sun yi musu mugun shiri a wata riwaya suka ce aka ce 700 ma ba ma 3,000 ba suka bawa dutsen Salah akwai a Madina akwai Jabal Salah suka bawa dutsen Salah a baya suka fuskanci abokan gaba nan ana gaya mana yanda suka kalli abokan gaba bayan su kuma wani dutse ne na Salah me hikimar haka kullun idan ka zo zaka yaki akwai dutse a garinka to kai amfani da wannan dutsen zai taimaka maka ka tsaya a gaban dutsen ko a bayan dutsen ta yadda idan abokin gaba ya zo zai tsallako dutsen zaka hango shi kaga daidai dauka kenan duk wanda ya leko zai gangaro sai a maida shi ko kuma gawarsa ta gangaro to shine amfanin haka kuma za a sha wahala kafin a tsallako dutsen amma ina idan babu basira babu tunani akwai damuwa yanzu kamar lokacin da aka je yakin Badar sai sahabbai sai suka samu ruwa akwai ruwa kamar kace kogi ko tafki sai suka sa shi a bayan su saboda in suka bar ruwan a gaban su abokanan gaba za su iya koro su su kwace ruwan in suka kore ku kuka sa ruwan a gaban ku in suka yi kora kaga kun bar ruwan sun samu daman za su sha ruwa sannan dabbobin su za su sha ruwa ko kuma za ku zauna cikin kishin ruwa da ku da dabbobin ku dan haka masana yaki sai suka ce ya manzon Allah kada mu sa ruwa babu ruwa tsakanin abokanan gaba da shi annabi din sallallahu alaihi wa sallama to sai mata da yara kanana ya za'i da su gashi za'i yaki an zo Madina mutum 10,000 musulmi kuma mutum 3,000 ne annabi yace mata duka ajiye su a cikin garin Madina in yara kanana da basu balaga ba duk su shiga garin Madina su buya duk wani namiji balagagge kuma ya fita ba zama to wannan kuma shine hikimar kowane kowace ƙasa ya kamata samarinta matasanta ya zama a shirye suke da kota kwana musamman a irin wannan zamani zamanin tsokala zamanin fada haka kurin wata ƙasa da bata kai ta kawo wallahi sai ta taka da muku hanci wata karamar ƙasa kawai in ta rena muku kura sai ta taka da muku hanci amma yaya kake gani idan samarin ƙasar da an musu trainer an ainihin wato tsara su ta yadda a shirye suke to kaga ai kawai cewa za a ku fita a tafi to shi yasa za ka ga wasu kasashen duk yaro idan ya gama secondary ko zai shiga jami'a ko kafin ya gama jami'a sai ya yi trainer din soja duk wani matashi so ana wayan gari kusan kasar kowane kasa ai kowane dan kasa soja ne yanzu kamar irin NYC din nan da ake yi da za a daura shi ai modernizer din sa a maida shi duk wanda ya gama degree dan Najeriya to a tura shi training din soja koda shi ba soja bane kwarai kuwa mu dai Allah ya ce mu ke mun kubuta yanzu muna ba da shawara ko masu taso ba gwamnati ta yi muku haka kaji sai suka ce a shirye suke duk wanda ya gama degree a kai shi gidan soja a mai training saboda bacin rana da kota kwana na gaya muku ba sai na doguwar fassara ba kuna ganin wulakancin da ake mana in an tashi mana barazana sai a gayyato mana wasu sojoji kaki mutane ne fa kawai kaki ne suka saka na wata ƙasa ai ta sauke mana su ana mana barazana da su wanda su ba su ma saba da wahala ba su a cikin AC suke da air condition muku kwana muke a cikin duhu da cikin sauro da cikin daji da cikin ruwa da cikin ƙasa da cikin waye to amma sai a zo mana barazana da su kuma in ba ka kosa ba su din za su kore mu su watsa mu su raba mu da kaza abu na biyu ku duba yau yadda ƴan ta'adda suke mana ta'addanci a garurukan mu da ƙauyukan mu duk inda suka zo da samarin garin da dattawan garin da yaran garin sai sun kori kowa to ya kaga da an canja tsarin rayuwar matasan ƙasar ana koya musu motsa jiki da training na soja wallahi ba sai an buƙaci wani soja da zai kare musu ƙauyen su ko garin su ba ƙarafuna za a ba su su rike kawai za su iya rike garin su amma ya late zaka ga yaro ƙarami bai wuce shekara 17-18 ba a ɗauki hoton sa a bidiyo ya fito ya zagi kowa ya zagi gwamnati ya zagi kowa yace ya kori kowa kuma ya zagi uban kowa kuma dole a gudu a tafi a bar shi saboda duk mutane sun zama mata da mu da matan mu muna zaune kullun a cikin gida mu kwana mu tashi samari matsayi na samartaka din babu kowa ya mutu wannan yana da muhimmanci a rayuwar mu musamman dan samar da tsaro tunda gwamnati ta gagara ba da tsaro a ƙauyuka da garuruka da birane da ƙauyuka iya kokarin da take yi har yanzu dambun yayi yawa baya shan mai to ta dan canja tunani mu da gwamnatin duk yaran da sun gama a rinka kai su ana musu training din soja da an tashi kawai uniform za a ba su da wani abu ya faru kawai ba sai an dauki wata 6 ana training ba kusan kowa ma soja ne duk wanda ran sai baci in gari ya rikice shiryawa zai in ma ba a uniform din ba a dinka gajerun wanduna a fita kawai bare ku da gaske aya ka ake to amma ya late masu abin da hannu wadanda abin yake hannunsu su ma suna jiran umarni ne daga wani wuri kuma karbu da dutsiyar da shirya ta aka yi aka tsara ta wasu ne suke da interest a kasar ku yan afirka an dauke ku ba ku da hankali ku yan afirka an dauke ku bakake ku yan afirka an dauke ku ba ku san dadi ba da man a cikin daji kuke cikin dabbobi kuke rayuwa wallahi haka turawa suka dauke yan afirka suna ganin ba mu san arziki ba ba mu da ilimin da zamu iya gano arziki muna ta kwanciya akan petrol muna wahalar petrol muna ta kwanciya akan gwalagwalai ba mu san da su ba garuruka mu duk akan kwalli da kayan arzikin kasa abinda ake nema a duniya da tsada kauyukan mu duk akai suke ba mu da na'urar da zamu tona arzikin dan haka bari su shirya mana tsiya da tsiya ta ku si tanadin yan ta'adda a cikin mu a dauki nauyin su su tada hankalin mu a kore mu daga kauyukan mu su kuma su zo da sunan kwantar da tarzoma su zo da yan kayan tonan su su ta tonan arziki jirgi yana ta tashi cikin dare yana ɗiban akwati akwati na kayan arzikin kasa ana tafiya da shi abin da yake faruwa kenan ka lura kaga duk inda kaga ana ta'addancin nan to akwai wani abu na arzikin kasa a wuri amma dai har yanzu yan Najeriya ba su gane ba tukuna dole sai mun canje tunani ya ku matasa shi yasa muke faɗa muna maimaita wannan siyasar yanzu ku matasa wannan siyasar ta Najeriya ku juya ta ku yi mata juyin juya hali matasa su karba abubuwa matasa su karba abubuwa a hannu masu ƙananan shekaru marasa tsoro wayayyu gogaggu wanda za su iya bugawa da kowa wanda ba aljihunsu ne ya dame su ba amma a zo a naɗa mutum ya san daɗin kuɗi ya tara kuɗi ya daɗe yana tara kuɗi gaba ɗaya rayuwarsa a cikin kuɗi yake kuma a ɗauki abin nan mulki a zo a ba su shikenan kawai burin su ta tara kuɗi ne da haka duk wahala da wanda zai sha su ba su san ma wahalar ba dole matasa ku fito sosai ku shiga siyasar nan waye a dama da ku ƙasar ku ne kar wani ya muku barazana ku yi haƙuri ku shiga don ku samar da gyara amma an ba ku ba wallahi za ku yi ta ganin ƙasƙanci baƙin ciki ne zai kashe ku ina gaya muku wannan saboda Allah lallai 'yan bukonku wayayyun cikinku 'yan kasuwarku da masu addinin cikinku dole ku haɗa kai ku yi wa ƙasarku tunani nan da shekaru 30 40 50 100 masu zuwa yaya za ku canja ƙasarku ta zama ƙasa ingantacciya da za a yi rayuwa mai daɗi wallahi tallahi akwai azzaluman da dole sai sun bar ƙasar nan ko sun bar bayan ƙasa sun mutu za a samu kwanciyar hankali amma matukar suna raye wallahi ba za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba haka abin yake fatan mu Allah ya sa yara masu tasowa ku tashi da zuciya ku yi karatu da zuciya ku yi ilimi da zuciya ku shiga siyasa da zuciya da manufa don ku kubutar da ƙasarku daga ƙasƙanci muna ji muna kallo ana gadar mana tozarta da ƙasƙanci da wulaƙanci in ba sa'a aka yi ba sai an waye gari wasu 'yan ƙasashe ne za su shigo ƙasar tamu su yi ta haɗa mu faɗa a junanmu su yi ta tayar mana da hankali suna ɗebe arzikin ƙasar suna tafiya mu kuma sun bar mu da mugun talauci komai muna da shi a Najeriya wallahi muna da mai muna da ruwa muna da iskar gas duk wani arziki da ka sani dan adam yana tuciyarsa yana son sai tune shi a cikin ƙasa wannan ƙasashen namu duk muna da su a bunne waye zai tona mana waye zai nuna mana na'urar da zamu gano arzikin ma ba mu da ita yanzu ba mamaki wannan garin namu na komo ma a cike yake da arziki bari na rufa mana asiri kar na zo in fada mu ma a zo a watsa mu a tashe mu Allah ke yi wallahi kar kai mamaki a ƙarƙashin ƙasa akwai arziki mai tarin yawa da ƙasar ma za ta iya rayuwa akai ba ma jihar ba ba mamaki Allah shi wadi to kun ga shi annabi da yake komanda ne cikakken komanda da yaga za a zo a kawo mai farmaki za a masa wato a kamun kazar kuku za a zo a cinne shi su 3000 abokan gawa su 2000 ba zaman suka yi shiru suka ce a je a yi ta addu'a ba sun yi kokari a an addu'a Allah ba ya karba addu'ar annabi ne ai yana karba amma ya kamata ka sani akwai bukatar ka yi motsi da za a ce a yi ta addu'a a yi ta addu'a kawai a zuba ido ba za a yi motsi ba annabi zai ce to ku je ku koma kowa ya kama alwala da sallah a yi ta saukar qur'ani mai ta addu'a mu jira a'a fita aka yi Salman al-Farisi ya manzo Allah a rarraba mutane goma goma mita mita ai tono mu tone garin Madina nan gaba daya mu shirya wa abokan gaba yanda ga sunan sun taho mutum 10,000 manzo Allah yana tare da jama'ar sa su su mutum 3000 yaya za a yi mutum 3000 su tinkari mutum 10,000 abun ba daɗi aka ce a ɗebi mata a kai su cikin Madina a ajiye su da ƴan yara a kai su akwai wata kabila Banu Quraiza ta'ifa ne min al-yahud wasu jama'a ne cikin yahudawa suna da wata unguwa a Madina kuma su suna da alƙawari na zaman lafiya tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Banu Quraiza yahudawa ne amma Annabi ya bar su suna zaune a Madina wato gabacin Madina suna zaune ne da amana kar ku taba mu ba za mu taba ku ba to bari ku ji sharrin ba yahude mala yanzu duk wannan yakin da kuka ji ana yi a duniya wallahi sharrin yahuda ne isra'ila kenan bara su taba barin musulmi su zauna lafiya ba in dai akwai isra'ila a bayan ƙasa to musulmi ƙarya yake ya kwanta yi bacci aikin su kenan in an zauna lafiya ma sai sun dokalo saboda shi ba yahudi a duniya ba wanda yake ki irin musulmi ba su yadda su ganku kuna cikin ni'ima ba sam da na birnin ku da na ƙauyen kuma sun tsaya sun yi ilimi sun karanta duniya wanda duniyar ita ce a gaban su kawai ya za su mai da ku bayi ya za su mai da ku dabbobi ya za su muku kamun kazar kuku ya za su kakkashe na kashewa ya zama kullun su ne a sama kamar aluja kuko musulmi kuna bacci kuna tafada a tsakaninku kun ki ku hada kanku kun ki ku zama wayayyu kullun ana ta muku bayani ku waye waye kun ki wayewa sai bala'i ya zo muku kowa ya kama gaban sai rasa inda ma zai je gudu duk kasashen tura wannan suna ta hada kansu tsakaninsu amma mu banda mu kasashen musulmi ko kasashen mu na Afirka da kafin Afirkan nan za ta tsaya ta hada karfinta duk mu hade gaba ɗaya kasashen nan na Afirka bakaƙen nan mu rike kasashen mu hade kai mu yi kuɗi iri ɗaya mu hada sojojin mu iri ɗaya mu yi tsarin gwamnati mu yi kaza wallahi ba wanda ya isa zai lata mu ko wani wai Bature zai tsalla ko ya shigo mana ƙasa zai ɗiban mana arziki bai isa ba to amma ba mu hada kai ba ba mu hada kai ba muna ta gaba da juna muna ta kiyayya da juna ga arziki muna da arziki yanzu ku duba kasar Niger kusan shekara kusan 50 da wani abu ko 60 suna karkashin mulkin mallaka na Faransa babu azabar da Faransa bata musu ba sai da Allah ya sa suka kori Faransa amma mu yau ga mu Najeriya mun gayyato Faransa ta dawo cikin mu wanda da kafar su aka kore suka gudu a Niger mu kuma yanzu mun gayyato su su za su sa ido akan al'amuran mu da wannan harajin da kake gani ana karba da waye da dukiyar mutane da komai da abubuwa dai gashi nan da kamfanoni da gine-gine da waye waye komai samari matasa ku ƙara tunani. Ita dai duniyar dole sai mun tsaya mun kula da ita mun gyara ta sai mu nemi lahira a cikin ta. Ko Allah ma cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Duk lokacin da bango ya tsage, in ya tsage to nan ne kadangare yake samu inda zai shiga. Amma idan bai tsage ba, a kame yake a hadifa, ha, ba inda zai shiga. To ana ta amfani da damar watsa mu a sa mu fada ayi waye da sauransu. Yanzu kasar Niger nan da nake baku labari, yanzu wallahi arzikin da suke tonowa mallam ba a magana. Saboda sun samu yanci, sun samu man fetur, sun samu kasar noma. Yau a ce wai har kasar Niger ta yi noman da shinkafa lafiyayyen shinkafa, har ta fara fitar da shinkafa tana siyarwa. Da fa sai dai a dauka daga Kwatano, daga Benin a shigar musu. Da ruwa suna, sun samu yanci. Arzikinsu da ke cikin ƙasa da zinari suna ta tono, suna gayyato manya-manyan ƙasashe da suka yarda da su, suna ta musu hanyoyi, suna ta musu kamfanoni, suna ta investing. Ƙasa tana ta inganta, an rage kuɗin siminti. Yanzu kuɗin siminti a Niger araha banza. An rage kuɗin asibiti. Yana nan shugaban ƙasar yana ta inganta ƙasar, yana ta rage musu farashin abubuwa don su samu su yi walwalar rayuwa su ji daɗi. Mu fa kullum wayo Allah mun shiga uku muke. Ina kira ne ga matasa, waye ƴan bokon mu da ƴan siyasar mu, musamman matasa masu jini a jika, dole sai kun fito kun motsa. Lokacin ku ne kuma ƙasar ku ne, kuna kuma da ƴanci. In kun ga dama, in kuma mun zaɓi kaskanci ne da tozarta, sai mu zauna mu zuba ido. Da an tashi mana barazana sai dai a gayyato mana wasu su zo tsoratar da mu, su firgitar da mu, su watsa mana ƴan bumaruman su tafi su kwashe ɗan abin da za su kwashe. Allah shige da mu, Allah gyara halin mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi alƙawari da waɗannan Yahudawa, bari ku ji sharrin da Yahudi. Banu Qurayza ku riƙe sunansu. Yahudu ne da walahum ahadun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wazimma, suna da alƙawari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zaman lafiya. Su kuma sun kai mayaka mutum 800, su wannan Banu Qurayza sun kai 800. Akwai wani kafiri maƙiyin Allah, Huyay ibn Akhtab, ba Yahudi ne, An-Nadri. Huyay ibn Akhtab An-Nadri yana cikin Yahudawan da suka koma Khaybar, kuma shine mijin, shine uban matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Safiya bintu Huyay ibn Akhtab An-Nadri, wanda aka je yaki a Khaybar aka kashe mijinta, aka ribato ta cikin ribatattun yaki. To shi wannan Huyay ibn Akhtab An-Nadri shine ya kama hanya saboda nifaka irin ta ba Yahudi, yaje ya samu waɗannan Yahudawa Banu Qurayza waɗanda suka yi alƙawarin zaman lafiya a Madina, suke zaune tare da Annabi. Yayi ta zuga su, yayi ta zuga su, yace wannan alƙawari da kuke da Muhammadu alƙawarin banza, shirme ga abokananku da ƴan uwanku sun taho, ku zo mu haɗu mu haɗa kai mu yaƙi mutumin nan, ku warware alƙawarin kawai. Shi Annabi bai sani ba, ya saki jiki, hankalinsa a kwance. Waɗancan Yahudun ya san ba za su zo su karya mai alƙawari ba, saboda an riga an yi alƙawari. Wallahi malam ba a sani ba, kawai sai gashi Banu Qurayza, wallahi malam sun warware alƙawari. Kawai suka ce sun warware alƙawari, kawai ba wani garanti za su iya yaƙar Annabi, za su iya haɗa baki da waɗanda za su yaƙi Annabi. Kawai su ma sai suka ƙara yawan waɗancan rundunar yaƙi mutum 10,000 nan, sai suka ce mu ma mun shiga cikinku. To yau ga abokin gaba, kai ka je ka rufe garinka ka kewaye, to ga wani abokin gabanka da yake garinka shi kuma ya warware alƙawari kenan, suna ciki. To daga nan aka samu matsala. Fa adum al-khatb wa shadda al-amr wa daqa al-hal. Ibn Kasir ya ce al-amari ya tsananta, aka shiga cikin kunci, tsoro ya kama musulmi. Manzo Allah ya shiga damuwa, yace yanzu waɗannan mutanen alƙawari suka warware mana, abu ya girmama, hali aka shiga wani hali mara dadi yanda Qur'ani yace hunali kabtulil mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. A wannan lokaci ne aka jarabci mu'minai, aka girgiza su girgiza mai tsanani. To wannan shine ubtulil mu'minun, lalle an jarabci mu'minai, an yi gayya sama da mutum 10,000, ga kuma yahudu da aka yi alƙawarin zaman lafiya da su ana zaune ba a sani ba, ashe an rufe daki da barawo. Aka shiga tsoro, can su sahabbai suna tunanin 10,000 sun mana yawa. To ga nan kuma waɗanda ake ganin ba za su taya ba, su ma sun shiga suna tayawa, abin duk ya tsoratar da su. Suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya, karkacin Madina nan suka kewaye ta, suka hana shiga, suka hana fita. Sai da aka yi wajen wata guda, wallahi ba musulmin da isi fita a Madina ko ya shigo. Yanzu kamar kai ne nan garin Kumo, Allah ya kiyaye, a ce an rufe garin an kewaye shi, ba wanda ya tsaye tsallaka ya je tashan magariya, ba wanda ya tsallaka ya shiga kyanmu, ba wanda ya sai tsallaka masallacin Idi, ba wanda ya sai tsallaka jauroji. An rufe garin kirif, ba shigar mota, ba dabba, ba kowa, wata guda. Haka suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Su sun kasa shigowa Madina, su kuma musulmi su ma sun kasa budawa su je same su. Haka aka zauna carkwai carkwai, kuma ba a fara yaki ba. Idan an je an leko sai a ce suna nan fa a tsaye. Sun shigo ne a ce a'a, su tsoro, su kuma musulmi. Annabi ya shirya sai ya ce to ku shirya, yau za a yi yakin kwatar yanci da kwatar kai. Yanzu dan Allah, idan mutane suka rinka zama a gidajen su ba sa shiryawa, ba sa jin tsoron bakin cikin da zai zo same su wata rana wanda ba a tsammani. Ku duba yanda rayuwar nan take canjawa da kyaftawar ido. Yanzu abu yake canjawa, dole sai an sake tunani. Kuma ana karanta mana irin wannan tarihi ne dan mu dau izina, mu mai da hankali. Amr ibn Abdud al-Amiri yana cikin jaruman sojoji masu jarunta kware da gaske. Tun a lokacin jahiliya ma sananne ne Amr ibn Abdud al-Amiri. Ya hau abun hawa tare da wasu jarumai. Shi kafiri ne, yana jin cewa shi bai da tsoro, kuma kowa ya san Amr ibn Abdud tun kafin zuwan musulunci ma, ballantana yanzu musulunci ya zo an san shi, kuma yana cikin rundunarsu. Yace ya ɗebi wasu zuga, yace wannan zaman da muke wata guda yayyawa, ku zo mu shiga kawai, ku zo mu shiga cikin musulmin nan. Suka tunkari musulmi, wallahi musulmi suna zaune kawai sai da suka ga an tunkaro su. Manzo Allah ya ce to ku tashi, zama bai kama ba. Manzo Allah ya ce ina sojojin da za su tunkari waɗannan su gama da su kafin su ƙara tsoho wajen mu. Ka san in abokin gaba ya zo ba a bari sai ya shigo inda kake, kafin ya ƙara tsoho za ka buge shi ka zubar da shi a wajen gari. Annabi ya ce suwa za su tashi su yi aikin Allah, su yi jihadi, su tunkari wannan Amr ibn Abdud da shi da sojojinsa. Suwa cikin musulmi za su je su tare mana bala'in nan. Wallahi malam Annabi ya shela nan malam cikin musulmi karakacin, ba wanda ya motsa, kowa ya shiru saboda bala'in tsoro. Karka manta da imanin sahabbai, karka manta da jarantaka irin ta sahabbai. Ba wani mutum ɗaya da ya tunkari Amr ibn Abdud al-Amiri. Da Allah ya ga shiru ya ce ina Aliyu. Aliyu ya ce gani ya Rasulullah, gani. yace fita ka je ka tunkare shi warai annabi yace ina ali yace gari tunda duba zo ba bari ya nemi dangin sa dan uwansa ali jarimi ne ko in wancan yana jin jarimi ne to ali fa jarimi ne ka je ka karanta tarihin ali bin abi talib ka ji jarunta in yazo wucewa mata suna ba da wuri ne ba irin ka bane matacce labatar labatar ba harka da talabaci shirme ba ka iya komai komai naka ya mutu gaba daya daga nan a ce kai gudu daga nan zuwa ta can magariya numfashi zai kashe ta kamar kwado da mutum ya sauri mutum fa ko kan tudu ya hau sai ka jira kana ta numfashi ka bari kitse ya cika ka ya cika kirjinka sujjada mai karfi idan kai wallahi sai ka ji sahu sujjada ba sai dai ka jira ana ta amana sujjada saboda mutane sun ci sun koshi ciki ya cika kitse ya taru kawai wallahi tallahi dole ne sai an motsa sai ka zama girgidaje in abun gudu ya kama ba wani matsala za ka yi gudu daga nan zuwa kaltungo ka je ka dawo me yake ciki ka ji kamar ma lanko ka tsallaka amma kowa ya zama mace a gida a kwance haba waya ka zo wani gari wata ran a wasu abokanan gaba suka kafar baki mutane aka yi ta gudu wani dan ruwa ne a garin kowa duk wanda ya shiga yana shiga ruwan da kasan dutse ya fada tsundum abeta suka yi ta mutuwa a cikin ruwa saboda ba iya ruwa ba ba iya ruwa ba wallahi barin ga muku jarinta ba ni kun ganna na aini dan garin nan ana aka haife ni da wallahi muna yara kwarin nan duk ruwan da yazo wallahi malam duk gudun su sai mun tsallaka shi wallahi kwarin kuwa ruwa mun iya ruwa kai yanzu bai kai ya ba kai komai ba mu shiga daji mu je neman mangoro da na halal da wanda bai halatta ba duk mu tsinko mu tawo Allah ya yafe mana kaji namiji a so ya zama jarimi tsayayye ba matacce ba wani mutum ya zo ya kwanta a gida gafiya ta hana ka bacci gafiya wai buruntun gafiya hana ka bacci Allah ya sauke Aliyu dama a shirye yake Aliyu ya ce an gama ya Rasulullah ya miƙe ya tashi ya tunkari wannan Amr bin Abdul Al-Amiri malam aka ji takobi ake saukewa Aliyu ya zabga masa shi ma ya zabga Aliyu ya zabga masa shi ma ya zabga Aliyu da ya same shi ya wani kwantu-kwantu da ya zabga masa takobi sai gashi ya zubar da shi kawai wallahi aka riwaya ta zo katalahu Aliyu take Aliyu ya kashe shi shi wa wannan jarumin da ya fito da girman kai da nuna isa cewa bari ya fara zuwa ya yi tsokala ya shiga cikin musulmi Ibn Kasir yace fa kana alamatan ala nasri wannan dukan da Aliyu yayi ya zubar da mutumin nan jarumin su guda ɗaya aka barar da shi to alama ce ta nasara ta suna zaune suna jira zai zo ya ce musu a zo a tafi a je wurin annabi sai suka ji shiru dan aike fa bai dawo ba ashe an barar da shi abokanan tafiya suka koma suka ce harkar na fa ba kyau sai mun sake shiri Muhammadu fa yayi shirin da bawu yi ba ana cikin wannan yanayi kun ji wannan kurin cikin dare dare yanayi sai Allah ya kawo wani irin bala'in sanyi cikin dare sanyi abu na biyu suna cikin tanti-tanti a daji ne sun kakkafa tanti-tanti-tanti-tanti sai kuma Allah ya kawo wata iska mai karfi Ibn Kasir yace shadidatul hububi kawiyya mai tashi da karfi hatta lam yabqa lahum khaymatun babu khaimar su daya ba rumfar su daya babu tanti daya da iskar nan ta bari gaba daya shirin su da matan su da dabbobin su da khaimomin su bukka bukka din su iska duk tai sama da shi sai dai su ga bukkar su tana yawo a sama da daddare kai da abin da suka ajiye sai da suka neme shi ko dai kura ta zo ta binne shi ko iska ta baza shi ka san iska in ta zo barna komai watsarwa take sun tare itace na hura wuta da za su rinka gasa raƙuma da dabbobi ka san yakin daga dara suka zo nama suke ci sosai da sun buƙaci abinci sai a kashe dabba kawai sai a gasa kawai to itacen da suka tara za su rinka cin dabbobi suna kashewa duk suka nema suka rasa suka kasa samun wurin zama daga ƙarshe da kansu suka ce jama'a mu tashi mu koma aikin nan bai yiwu ba yakin nan bai yiwu mu tattara mu juya mu je yanzu malam duba abun mamaki 3000 suna can suna zaune tare da manzon Allah suna jiran lokaci ya zo 3000 sun kori mutum 10,000 to wannan shine karfin musulunci karfin shari'a yayin da musulmi suka tsaya suka rike gaskiya wallahi Allah zai taimake ku kar ku ji tsoron komai ku ji tsoron Allah fala takhafuhum wa khafuni Allah yace kar ku ji tsoron su ni za ku ji tsorona to amma abinda ake so yaushe musulmi suka yarda da nasarar Allah yaushe musulmi suka aminta cewa Allah zai taimake su dai agaza musu suka tattara ibtahalu kha'ibin khasirin suka juya suka yi ta hawa abun hawan su suna tababu masu asara suna nadama shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum kutina ni'mar Allah kan ku ku musulmi masu imani iz ja'atkum junudun runduna ta zo muku ta mutun 10,000 fa arsalna alaihim rihan wa junudan muka aika musu wata iska ita ce iskan da na ga muku wa junudan da wata runduna lam tarafa da bugata shine rundunar mala'iku ai ban ga muku bayan iskan kuma sai da Allah ya ta sauko daga mala'iku daga sama sahu sahu suna rate da takuban su su ma sun taho za su taya annabi yaki wannan duk a cikin gazwatul azab akai idan kafirai suna gadara suna da yawa ko suna da ƙarfi ko suna da makami ko kuma muna da Allah muna da imani muna da Allah in ta kai ta kawo Allah zai bude sama nan ya sako mana da mala'iku kuma wallahi za su taimake mu kawai abin da ake so mu yi imani mu yarda kawai wa junudan lam tarauha rundunar da baku gansu ba ko mala'iku ai ku sahabbai wace irin iska ne Imam Mujahid yace ita ce as-saba shi yasa yazo a hadisi manzo Allah yace nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur an taimake ni da iskar saba wannan iskar da ta taso ta tunfuke rumfunan yahudawa da kafirai da mushrikai din nan a yakin azab sunanta saba adawa kuma Allah ya halakar da su da iska mai suna ad-dabur حديث مسلم ده بخاري دي سرويته عبد الله بن عمرو الله يدد da shi yake cewa kawuna ya aika ni mai suna Abdullah ibn Mas'ud a ranar da aka yi Khandaq yakin gwalalo kenan lokacin da kawuna ya aike ni yace akwai wato bard shadid warih iska mai sanyi da bala'in sanyi ya tura ni wai in je Madina yace je ka shiga cikin gari ka je ka nemo mana abinci yunwa ta dame mu yace sai na tafi wajen annabi nace ya rasulullahi kawuna ya aika ni tunda ba da yanayin nan da ake ciki in je dan nemo mana abinci a Madina lallaba da bi manzo Allah yace je ka to a lokacin da iskan nan ta taso da wannan yanayi ya shiga to wasu sahabbai sun juya sun tattafi manzo Allah ya ce man ataita min ashabi famurhum yarji'u duk wanda ka gani cikin sahabi na ka ce ya fa dawo ina nan a filin yaki ban fita ba kar su yi tsammanin bana nan ina wurin kowa i dawo yace haka na tafi iska tana ta kadawa yace wallahi duk wanda na hadu da shi sai in ce kai annabi fa ya ce ka juya ni ma da izini ne zan shiga Madina ba a fa gama yaki ba ku koma yace wallahi mallan saboda tashin hankali da bala'i duk wanda nayi masa magana kowai waya ma akwai mai kula ni kowa ya tunkari gida an tsorata yace jama'a ku dawo nace yace waiwaye ma a waiwayo a ga ma wa yake magana ba wanda ya kula ni abun yayi tsanani hankali ya tashi amma yalwi a'ad minhum unqaw yace a lokacin ina tare da wata garkuwa ta shine tours garkuwa wani abu da ake abinda ake cewa garkuwa wani abu kamar lema da ake yin sa na karfe idan mutum zai je yaki tunda ana yaki da kibiya ne da takobi to idan an harbo kaga kibiya ta taho sai ka daga ta haka kamar lema ne karfe ne in tada ki karfan sai ta fadi idan wani yazo zai sare ka da takobi akan ka ko ka fada sai ka tura abin haka sai i sare karfan dole takobin sai i nade sai yi kasa da shi yake yaki yace to wannan garkuwar tawa akwai wani karfe a jikinta saboda bala'in iska in iska ta dauko kaman za ta bizge shi ina ta riƙewa saboda shi ma ai ba zai tafi hannu banza ba saboda koda an hadu da shi a hanya yayi abin da zai kare kansa yace wallahi har sai da garkuwar nan ta fasa mini hannuna ta huda mini hannuna jini yana zuba yace kowai wayan hannun ban yi ba ina rike da ita kawai ka duba jarinta iska ta buge shi sai ga karfen nan ya fasa min hannuna sai da nayi kar to sai ga mala'iku kuma wajudan lam tarauha me mala'iku suka yi na taimakon musulunci da musulmai zalzalatkum sun girgije abokanan gaba wa alqat fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya sa wa mala'iku suka dauki tsoro suka sassaka a cikin zukatan su Abu Sufyan tsoro sai ya zama shugaban kowace kabila a cikin wannan kabilu mutum 10,000 da suka taho yana ya bani fulan ilayya ya kabila ta su wane ku taho ku zo waje na yace fa yashmi'una ilayhi sai sadu tsoro sai ce annaja kowa ya nemi gurin tsira a gudu fa yau Muhammadu ya zo da abin da zai ba mu tsoro zai halakar da mu gudu ku da kuke ku 10,000 Muhammadu shi da sahabbansa su 3,000 duba kuwatul islam wal iman duba karfin musulunci duba karfin imani saboda tsoron da mala'iku suka sa a cikin zukatansu da kansu suka yi ta guduwa suna tattara kayansu suna nema suna guduwa Ibrahim al-Taymi daga babansa yace muna wajen Huzaifa ibn Yaman sai wani yace da shi bari ku ji wannan abin da ya faru ana hira a wajen Huzaifa ibn Yaman sai wani yace ta wallahi da na riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan yi yaki na bala'i da ni ina cikin sa bai ai za a ga jarunta za a ga yakin da zan yi kuma sai na yi fice Huzaifa ya kalle shi shi sahabi ne dan yayi rayuwa lokacin sahabban da lokacin da aka yi yakin shi Huzaifa ya san me aka gani yayi Huzaifa yace anta kunta taf'alu dhalik yanzu kai kana ganin zaka iya haka abinda ka faɗa kana cika baki yace to wallahi laqad ra'aytuna ma'a rasulillah ni dinnan da kake gani akwai lokacin da ganiga annabi lailatul ahzabi a daren nan na yakin azab da na ga muku yanzu wannan daren ذات ريح شديدة وقرة إسكا بثنني وذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يمنى تلا يتي على رجل يأتي بخبر القوم كو صحبي
ku sahabbai akwai wani jarimi a cikin ku da zai fito yaje yi mana leken asiri ya kawo mana labarin waɗannan kafirai akwai shi manzo Allah yace ala ya rajulun ya'ti bi khabaril qaumi yakunu ma'i yawmal qiyamah akwai wani wanda yake yana jin da jarunta zai fito yazo da labarin mutanen nan na masa alƙawari a kiyama muna tare da ni da shi Huzaifa yace falam yujifhu minna ahad ko mutum dai ba wanda ya amsa annabi mala tsoron ya kai tsoro ya bada offer yace duk wanda zai zo muna tare da shi a kiyama yaje zo min da labari ile ko ya gano shi kawai malam kowa ya shiru an tsorata malam annabi ya maimaita sau biyu ala rajulin ya'ti bi khabari qawmi yakunu ma'i yawmal qiyama shiru annabi ya ce ala rajul ya'ti bi khabari qawmi yakunu ma'i yawmal qiyama ba wanda zai fita zo mana da labarin waɗannan abokanan gaba ni kuma na masa alƙawari ina tare da shi a kiyama duk inda nake muna tare muna aljanna kenan sau uku ya fada ya ce wallahi ba wanda ya ba shi amsa kawai sai annabi ya juya an ji Huzaifa zai ce ya Huzaifa Huzaifa ya ce gani ya Rasulallah labbaika ya Rasulallah ina amsawa ya ce kom fatina bi khabari qawmi tashi je ka nemo mana labarin mutanen nan je ka na aike ka Huzaifa ya ce wallahi haka na tashi bayan da zan yi na tattara al'amarina saboda yace izda'ani yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'ani bismi an aquma ya kira ni da suna na yace ni zan tashi na fita haka na kashi yace ijini bi khabari qawmi wala taz'arhum alayya jika ka leko mini labarin mutane amma fa karka tsokaro karka tsokalo mana su karfa ka tsokalo su ni dai kawai ina so a gaya mini yaya kike jama'a ana addu'a idan masifa ta zo ana addu'a amma fa akwai bukatar sai mun tashi mun yi motsi yanzu a wannan lokacin ba su da bukatar addu'a in sun yi addu'a Allah bai zai karba ba ba suna tare da annabi ba ba mala'ikun Allah suna tare da shi ba amma dole sai da suka yi wani motsi daga idan an ce mutane su yi ta addu'a a masallaci su yi ta roƙon Allah to ku kuma intelligent masu tunani ku kuma ku fara motsi ya za a yi a samar da kariya wa ƙasa in kuna da kurakurai aka gaya muku canja idan an ba ku shawara ku rinka ɗauka kada mutum idan yana shugabanci ya ɗauka ya fi kowa hankali duk lokacin da mutum yake shugabanci ya ɗauka ya fi kowa hankali to a lokacin ya fi kowa hauka kada mutum yana shugabanci ya ɗauka cewa abin da ya ga dama shi ne daidai abin da ra'ayinsa ya masa shi ne daidai za ka zo ka ɗauki mutane ka jefa su a ramin da ba za ka iya ciro su ba dole akwai masu tunanin da sun fi ka yin labari dole akwai masu basiran da sun fi ka ranka yin labari ku haɗa ƙarfi da ƙarfe da masu tunaninku da intelligent da intellectuals ɗinku da elites naku manyanku ku rinka zama a teburin shawara ku kuna da ƙarfin mulki kuna da soja kuna da ɗan sanda da kuɗin hukuma a hannunku to ku nemi shawaran masana akan duk bala'in da ya zo ya addabe ku a jihohinku a ƙauyukanku a garurukanku in kuna neman shawara Allah bai tozartar da ku ba amma ku wayi gari kawai ku ce abin da ku ga dama za ku yi ta feeling sai ku yi ta gazawa ku yi ta yi ba ku yin nasara saboda kun ajiye masu tunaninku a gefe ba ku mai da su mutane ba yanzu wannan labarin da ake gaya muku na yaƙi annabi shi kadai yake duk abin da zai sai ya hada da sahabbai yace to karka zaburar da su abu na uku wannan yana nuna mana ashe ya kamata a musulmi ma a rinka samun illikin asiri warai kuwa ai ba a tafiya haka ai kai sai ka tsaya kullun sai dai a leka kai ba za ka leko ba ai ba hankali a siya yanzu dan kwallafa dan team din kwallafa idan zai buga ball tsakanin team gari kaza da gari kaza sai ya tuna fadan lekin asiri ya ji ya gano musu watan su an karance kafafuwan kowa wallahi ba wani mamaki wani dan kwallon ma dan team din wakilin can ne ya shiga ya karance kafafuwan kowa ya gane weakness din su ya gane raunin su yace ku rabu da su team kaza in sun zo wasa a farko barazana ne amma duk inda aka yi zubi na farko aka yi na biyu anan za ku zubar da su dubbal din ku anan za ku ci gaba daya kuma ci yake ba gashi kuna kabbara ba da yake duk kun sani ina ce satin da ya wuce nazo na yiwo sammako nazo tafsiri na gaba kowa alaiti jani shugaban tafsiri yana cewa malam fa yau zakai taron makana da shi da baba ajiya yadda na koma gida ya malam yace wani yace malam yan kabbara taka ba duk suna gidan kwallo ne duk ba ku zo ba Allah ya saka muku da alheri idan an je an gano kwallon aka gama a dawo kuma a ji tafsiri ko ba haka bane ba yawwa haka ake ai tabakidi taba karatu Allah karim Allah hada mu aljanna yace kada ka zunguro mun su Hudayfa yace na kama hanya na tafi ina cikin tsoro yace wallahi ina zuwa wajen su dab da su sai na hango Abu Sufyan ya juya gadan bayansa yana gasa gadan bayansa saboda bala'in sanyi ya juya haka wuta tana ta gasa shi yace wayo daidai duka daidai harbi inji Hudayfa yace na dauki kibiyata na dora ta na seta zan harba masa ita sai na tuno fadin annabi da yace wala tazarhum alayya karka je ka zunguro musu kada ka je ka taso musu yace wallahi haka na hakura na kyale Abu Sufyan yace da ba dan wannan ba da sai dai ku ji labarin Abu Sufyan kan ya tafi ya bar duniya yace walau ramaituhu la asabtuhu da na harbe shi da sai na sabe shi yace haka na juya bukata ta zo alhamdulillah na gano su na ga yanda suke na ga dabbobin su na ga irin kwanciyar su na ga irin zaman su na ga yaya suke kaga amfanin dole ka sa mai hange ya hango maka kenan bai zai yi ka zauna kana ta harka ba wanda yake dubo maka me yake faruwa a can tsallaken ba bai zai yi ba wai kuna ganewa kuwa to wani abu fa bai bukatar fassara yawwa Allah ganar da mu yace na dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gani na saboda farin ciki ya dauki abayar da take jikinsa ya daga abayar nan ya lulluba mai ita yace saka wannan abayar ya Hudayfa ana ba cikin sanyi yace abayar nan da ita annabi yake sallah amma saboda murna naje na masa aikin da yake so ya ji dadi ya lulluba mini a bayan nan yace na kwanta ne ta bacci hankali na a kwance hanna makara sai ga manzon Allah ya zo kaina na sha a bayar annabi mai dumi sai na ji annabi yana cewa qum ya nauman tashi mai bacci tashi ya subahi tayi tashi mu yi sallah Hudayfa yace na tashi to Allah tabaraka wataala dukkan wannan tsoron da firgicin gaba ɗaya dukkan wannan package din Allah ya dauke wa musulmi ya biya musu bukata wa kafa Allahu almu'minina alqital ashe karka damu kana da karancin soja karka damu kana da karancin kudi karka damu kana da karancin kaza kai kokari ka gina kakkarfan imani da yadda da Allah a cikin zuciyarka insha Allah kana tare da nasara in dai akwai aqida akwai imani akwai yadda da Allah Allah ya yi alƙawari duk wanda ya imani yadda da shi bai kunyata shi bai tozarta shi ba in duniya za ta haɗu gaba ɗaya akan ka wallahi ba za ka cinyu ba sai dai su yage abin da za su yaga su tafi su barka suna juyawa su ga ka miƙe chat a sai
ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izzaghatil absar lokacin da idanuwa suka kauce tsoro wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa zukata suka tashi daga inda suke idanuwa suka canja wurin zama zuciya ta tashi ta dawo makogoro aka fara tunani wa tadhunnuna billahi adhununa kuka tazace menene zatan ibn kasir yace al'amari ya lalace har an wayi gari akwai musulmin da suna zatan cewa yau za a karar da musulunci da musulmai mu'minai yau kan zancen su ya kare suka tsorita muhammad bin ishaq yace izagat al-absar wa balagat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa yace zanna al-mu'minuna kullu dhannin babu zatan da mu'minai ba su yi ba duk wani zato da kake tsammanin zai faru a yakin nan tunda dai Allah yace wa tadhunnuna billahi dhununa babu zatan da ba su zata ba yace wa najman nifaq a lokacin ne munafurci ya girmama akai ta munafurci munafukai suke ta fada aikin banza a cikin an kawo za a zo a halkar da mu an san ba a yi tanadi ba an san ba a yi tsawa a je gefe munafiki ya ce ba ya ce muku shi zai nasara ba ba shi ya ce muku kaza-kaza ba suke tiyar da munafurci suna bi haima-haima mala Allah ruba mu da munafiki kaji su ba zai su suna cikin musulmi ba wani munafiki mutumin banza Mu'attib ibn Qushayr aku bani Amr bin Awf yace kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuz Kisra wa Kaisara ya Muhammad ba ya mana alƙawari ba zamu je mu cinye ainihin wato kanzin Kisra da Kaisar manyan sarakunan nan shi fa yake ga mana zamu yi nasara yau gashi mun zo wani yakin da wa ahaduna la yaqdiru ala an yadhhama ila al-gha'it kashi da fitsari na rantse da Allah a yakin azab mutum yana jin fitsari bai isa ya ce bari ya je cin ya fitsari ba bai isa ba shine ya juya abun yace wannan wanda yake cewa shine da nasara mu ne da nasara munafiki kenan yau gashi nan ɗaya mu ko bayan gida bai isa ya fita ya je yayi ba shine wata zununa billahi zununa kun muna da zato kun dauka Allah bai ce miki annabi a yakin nan ba saboda kuna ganin abokanan gaba sun fi shi yawa mata ba suka ce zannan munafiquna anna muhammadin wa ashabuhu yasta'salu munafikai kam sun gama zato cewa a yau dai muhammad da shi da sahabbansa za a tumbuke su za a karar da su za a musu kisan kare dangi za a gama da su abinda munafikai suka dauka kenan amma ina wa aykana almu'minuna anna ma wa'ada allahu wa rasuluhu haqqun mu'minai ku suka ce wallahi abinda allah yayi alƙawari da abinda manzon Allah ya alƙawari wallahi gaskiya ne babu gudu babu jadaba kuma bamu tsore ta ba muna jiran taimakon Allah wa annahu sayuzhiruhu ala dini kullihi walau kariha mushrikuna suka ce wallahi sai Allah ya fifita addinin musulunci akan kowa na addini wallahi ko mushrikai ba sa so ba gashi yanzu mun zo muna karanta tarihi mu musulmi ne suka yi nasara يا الله كبام نصرة كأمن مكسادة با يا الله كبام نصرة كأمن مكسادة با يا الله كسام مسلمي سداو كان هيا چنسو تسد درد المسلم چي ده كيم المسلم چي الله كداو ده مسلمي كان القرآني الله كداو ده مسلمي كان سنة وبنجي جي الله كدورا مو أكن ديدي كبام إيقوان أيكي ده ديدي يا الله كربا مدبتا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته